وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a wannan yammaci na Laraba, daren Alhamis, yau 5 ga watan Juma'a, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439, wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 2 miladiya ta 2018. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar mashhurin malamin nan Al-Allama Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah. Wannan shine darasinmu na 81, kuma ba mu gushe nan, muna cikin azkar din da ake faɗa lokacin kwanciya bacci. Mun karanta wasu a baya. Abinda ya rage a wannan babin shine hadisin Al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu, yace wa fi sahihayn 'an Al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha atayta marji'aka fatawadda' wudu'aka lis-salah thumma tajji' 'ala shiqqika al-ayman وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك الحديث. وانا حديثي كمان دي شيء ينا تكين صحيح البخاري لمسلم بخاري لمسلم تكروي توشي لك البراء ابن عازم الله قال مسير ده يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتشي إذا أتيت مرجعك إنك ذو ينكن تلك فتوضأ وضوءك للصلاة وكي الولاء إرن الولنك تسلى ثم اضطجع على شقك الأيمن سنك فانت أجيفا كنداما وقل كتي اللهم إني أسلمت نفسي إليك يا الله نا سلم فينا غريك ونا سلم رينا غريك ووجهت وجهي إليك ونا فسكا ترد فسكا تذوى غريك وفوضت أمري إليك ومنا فول الأمرين غريك رغبة ورهبة إليك ومنك أيد ثم سرور وبريك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك باب مفكا باب كما مسيرا لغريك سيزوا غريك آمنت بكتابك الذي أنزلت ناي إيماني للتافنك واندك سوكر وبنبيك الذي أرسلت دا النبنك واندك أيكو فإن مت بت على الفطرة فإذا كامتو كامت أكن الدين المسلمين وجعلهن آخر ما تقول كما كسين ياسو وأنن كلمومي وزما سوني كرشان أبين ذاك فعلا. وانا حديثي كبيرا مكتشي ينا تكين سيو البخاري ينا تكين سيو مسلم ينا تكين لتتفيد داما كم لتتفن سنن أبو داود الترمذي نسائي تكين الكبرى ابن ماجا مسلم إمام أحمد سنن الدارمي بسرويت. وانا حديثي hadisi ne mashhuri, hadithin Al-Bara ibn Azib, da mutane da yawa suka rawaito shi daga wajensa, kamar Abu Ishaq Al-Hamdani, kamar Sa'id ibn Ubaida, da Al-Ala ibn Musayyib Al-Abihi an Al-Bara. Shi ma wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata riwayar ya faɗa wa shi Bara البراء بن عازب وتروى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مرجعك اذا كذو كنتيها او تروى ان رسول الله انه ذكر لي ان رجلا قال له رسول الله شو انا متن ني النبي كي غيره وياك شي وانا متن ني كما تروى تذو تبين لنا شو شيني البراء شكرا ما تم يا بينا شيني البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكي غيره مساء اذا يذو وجم كنتيها ساء wata ruwayar idza awaita ila firashika in ka zo din shimfidar ka za ka kwanta ka gama duk abin da kake yi ka zo ka kwanta to annabi sai ya gaya masa abubuwan da zai yi yace da farko fa tawadda wudu'aka lis-salah kayi alwala irin alwalar ka ta sallah kayi alwala irin alwalar da kake yi in za ka yi sallah min kalmar alwudu da larabci takan iya daukan ma'anar ka wanke jikinka ma kawai a tsagwaran harshen larabci idan ba a fassara abin da yaran shari'a ba to alwudu yana iya daukan ma'anar wanke hannu ma kadai da ake masa alwala wannan a harshen larabci kenan amma shari'a ta fadada ma'anar alwala ta yi bayanin kuma yadda za a yi to da alqur'ani ya zo da bayanin cikin suratul ma'ida idan kuntu ila salati fasulu wuduhakum wa aydiyakum ila al-marafiq har zuwa karshen aya to wannan ita ce alwudu'u shar'i to shi yasa annabi sai ya kara masa cewa wudu'aka lis-salah domin idan ya ce fatawabba kawai to wannan iya yin tawili ya ce ana nufin ka wanke jikinka ko ka wanke fuskarka ko ka je ka kama ruwa to amma aka ce wudu'aka lis-salah irin alwalarka ta sallah to kai ma ka san wace alwala ake nufi to wannan shi ke nuna ana buƙatar ka kwanta cikin tahara in kana yi tana yiwa ka kwanta cikin tahara kamila da zamana babu wani abu ko na janaba a tare da kai to kai haka idan kuma hakan ba za ta samu to ka je ka yi wannan alwala kada ka ce ko akwai janaba a jikinka a ko da janaba mutum zai yi shi yasa ya nanata masa cewa wudu'aka lis-salah irin alwalarka ta sallah wannan ba wai alwala ce da zai yi sallar ba a alwalar irin ta sallah saboda ka kora da janaba a jikinsa ana buƙatar sunna ce ko mundubi ne mustahabbi ne ya yi wannan alwalar alal aƙalla ya kwanta a cikin wani abu na ɗahara ko da ko ba cikakkiyar ɗahara ba kuma wataƙila in ya je wannan alwalar in ya je zai yi wannan alwalar ya samu ma himma da nishaɗi ya ga to in ma janaba ce bare kawai ka kawar da ita kaga ta taimaka zuwa yin alwalar ya taimaka wajen ya samu cikakkiyar ɗahara sannan kuma in ya kwanta da wannan alwalar to ko da wani abu ya kasance Allah ya karɓi ransa a cikin wannan baccin to zai kasance an tashe shi cikin masu tsahara cikin masu tsarki zai tashi cikin tsarkinsa shi yasa ake so ya kwanta a cikin tsarki din ko da ko bai samu cikakkiyar tsarkin ba ya samu wannan kwanta wato wannan alwala din saboda ana tayar da mutane yadda suka kwanta Mujahid ibn Jabr kamar da yake cikin littafin Abdurrazzaq Sanani yake cewa Mujahid ibn Jabr yana cewa Khalid ibn Abbas la tabitanna illa wa anta tahir la tabitanna illa wa anta tahir fa innal arwah tub'athu ala ma matat alayh ce kada ka kuskura kai bacci sai kana da tsarki domin rayuka ana tashin su akan abinda suka mutu akan sa saboda ka kai kuskura ka kwanta ba ka da tsarki don kada ajalinka ya zo maka a wannan yanayi a tashe ka ba cikin tsarki ba saboda ka annabi yake gaya wa abin Abdullahi ibn Abbas yake gaya wa almajirinsa Mujahid kan cewa ya yi haka akwai ruwaya da ya kawo ta Abu Murayat al-Ijli yake cewa babu wani musulmi da zai kwanta yana da tsarki face ya kasance ya kwanta yana da tsarki kuma yana ambatan Allah subhanahu wataala a wannan kwanciyar face wannan shimfiɗar tashi ta zama masa kamar masallaci domin zai zama kamar yana cikin sallah ne saboda ka ya kwanta da tsarki kuma yana ambatan Allah sai da ya kwanta to zai zama kamar yana cikin sallah ne da ambatan Allah na haka gurin kwanciyar tashi sai ya zama masa kamar masallaci in kuma ya kwanta babu tsarki sannan kuma babu ambatan Allah shi kenan sai gurin kwanciyar sama ya zama masa kamar makabarta sannan kuma idan ya tashi kamar mushe to saboda haka ana buƙatar a ce mutum ya kwanta cikin tsahara ce idan ataita mawja'aka fatawabba wudu'aka lis-salah thumma tadji' ala shiqqika al-aymani sannan ka kwanta akan abin nan gefen ka na dama ta ba wannan daga cikin wato adab ne da dubba ne na kwanciya bayan ka yi alwala ka zo kwanciyar kuma ka kwanta akan gefen dama kwantawa akan gefen dama sun ce yana da amfani hatta a likitance yana da amfani domin ya fi ba wa mutum nishadi idan ya kwanta a cikin abinnan sannan suka ce hatta abincinsa da ya ci to ya fi wato amfani yayin da ya zama kwanciya sa ta farko akan abinnan dinsa sannan tashi daga bacci ba zai masa wahala ba babu laifi dan ya buƙaci juyawa ya juya amma dai a sa'ar farko da zai kwanta to yana da kyau ya kwanta akan gefensa na dama kwanta akan gefensa na dama to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada wannan shawara ko wannan sunna din sannan kuma abu na uku sai yace da shi wa qul allahumma inni aslamtu nafsi ilaika bayan ka kwanta akan gefen dama sai kace allahumma inni aslamtu nafsi ilaika ya allah ni na sallama raina gare ka wato na miƙa raina gaba ɗaya tana hannunka in kaga dama ka sako shi in kaga dama ka rike shi kamar yace Allah ya tawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma saboda haka na sallama wannan ran yanzu raina yana hannunka sai da kaga dama da shi in kaga dama ka rike in kaga dama ka sako shi ni dai ba ni da wani katabus yanzu ina hannunka sai da kai da ni sannan wajjahtu wajhi ilaika na fuskantar da fuskata zuwa gare ka nan na fuskantar da fuskata zuwa gare ka shine na wato tsantsanta niyya ta gare ka cikin lamurana babu wani wanda na sa a cikin lamurana sai kai ina yin komai saboda kai ina barin komai saboda kai kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa inni wajjahtu wajhi allazi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikeen ce inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi na fuskantar da fuskata ga wanda ya halicci ya kagi halitta sammai da kasa ce na fuskantar da fuskata ma'ana na tsantsanta aiki na gare shi domin shi ya kagi halitta sammai da kasa saboda ka bawa anan yana cewa ya fawwala ya mai da ayyukansa gaba ɗaya na Allah ne to ka babu wani abin da yake yi don wani ko ya bari don wani sai dan Allah wa fawwattu amri ilaika kuma na fawwala al'amari na zuwa gare ka ma'ana dukkan wani al'amari na ba zai yi ba sai na dogara da kai sai bayan ka wato na samu taimakonka na samu agajinka bawa baya iya komai sai da taimakon Allah subhanahu wataala saboda ka komai na wayar da yana hannunta saboda ka kai ne mai iko da ni kai ne mai iko da lamurin rana duka kamar yadda ya zo alqur'ani wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basiru bil ibad ina wato mayar da al'amari na duka ga Allah domin Allah shine mai ganin bayan sa haka bawa anan yana cewa ya fawwala al'amarinsa duka ga Allah subhanahu wataala shine wanda yake rike da ragamarsa sai abinda ya ga dama shi zai yi da shi ragbatan wa rahbatan ilaika ragbatan ay fi thawabika wa ajrika ina fatan samun ladanka ina fatan samun abinda kai min alkawarin sa na sakamako sanan wa rahbatan ay min iqabika wa ghadabika ina kuma wato tsoro daga ukubarka da fushinka wanda wannan ita ce sifa ta mumini kullun yana kudin ya samu lada daga Allah subhanahu wataala da sakamakon da ya masa alkawari akan ayyukansa na kirki yana kuma jin tsoron fushin Allah da kamunsa da ukubarsa akan abinda zai yi na sabon Allah wanda ita ce sifa ta mutanen kirki a haka suke rayuwa tsakanin kwaɗayi da tsoro suna kwaɗayin lada da sakamako na ubangiji kan ayyukansu na kirki da suke yi sannan kuma suna jin tsoron ubangiji subhanahu wataala ya kama su akan wasu laifuka da suka yi ko waɗanda suka yi ba su sani ba ma suna tsoron ana sani amma a wannan ɗan suka babu akwai shi a cikin ruwaya amma a nan suka babu za mu yi magana a kan ragbatan wa rahbatan ilaika ina mai kwadayi da kuma tsoro zuwa gare ka wato ina kwadayin samun abin da ka tanadar wa bawanka kan ayyukansa na kirki ina kuma jin tsoron abin da ka tanadar wa waɗanda suka saba maka, wannan ita ce sifa ta mutanen kirki, har kullun suna rayuwa tsakanin kwadayi da tsoro, tsakanin sa rai da kuma fargaba da tsoro, ba sa sakin jiki, ba kuma sa ainihin fidda kauna. Wannan ita ce sifa da ta kamata mu'mini ya zama yana da ita. Allah subhanahu wata'ala da ya sifanta wasu daga cikin annabawansa, ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, sun kasance suna gaggawa cikin aikin alkhairi kuma suna kiran mu da bauta mana raghaban wa rahaban, da kwadayi da kuma tsoro. To suna kwadayin abinda muke alkawari da shi na aljanna, kuma suna tsoron abinda muke tsoratarwa da shi na wuta. Saboda duk suna jin wannan, kaga waɗannan annabawa ne mutanen ƙwarai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yabe su kuma ya yi musu yabo da wannan sifa. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala da ya yabi salihan bayansa masu tashi shi qiyamul layl cikin dare, ya ce jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya ce junubuhum wato jikunansu suna nisa da wuraren kwanciyarsu, suna bauta wa Allah, suna tashi su ta qiyamul layl cikin dare, khaufan wa tama'an, khaufan suna cike da tsoro, wa tama'an kuma suna cike da kwaɗayi, suna tsoron azaba suna kuma kwaɗayin rahama. To wannan shine bawan da zaka ga tafiyar shi ta tafi daidai, kuma tsuntsun da yake da fuffike biyu to shine zai tashi, amma in ya rasa ɗaya to zai zame ya bi wata hanyar daban, tafiyar sa ba za ta yi ba. Idan mutum ya zamana a cikin tsoron da fargabar kawai ita ce a zuciyarsa, to galibi wannan yakan yi watsi da addinin ma, irin masu cewa su sun riga sun saddakar kawai wuta za su. Saboda ka in ka masa wa'azi ce kai ka kyale ni, irin mu fa kawai sai hada hade mu fa sai mun tafi wuta. To kaga wannan ba yadda za a yi gyara, saboda ya riga ya karaya zuciyar shi, ta gaya masa cewa shi dan ya gaya masa cewa ko ya tuba ba za ka tuba sa ba. Tare da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala babu laifin da ba ya gafarta ba, sai dai idan bawan bai nemi gafarar ba, amma kofar Ubangiji a abu da take wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma hadana, Allah ce wa inni la ghaffaru hadda ba siga ta mubalaga, ni mai yawan gafara, amma gawa liman taba ga wanda ya tuba ya nemi afuwa ya nemi a yafe masa, wa amana ya imani wa amila salihan ya aiki mai kyau, tun mahtada sannan ya shiryu ya tsaya akan daidai ya tafi cutar ba tare da ya dawo ya koma ruwa ba, kuma da zai ce ya tuba amma kwana biyu kuma ya koma ruwa, ya kuma cewa ya tuba ya kuma koma ruwa, to wannan akwai matsala tana yiwuwa tun farko tubar tashi ba ta gaskiya ba. Shi yasa ya ce sun mahtada, wani sun mastakama, ya tsaya kyan akan abinda ya yarda da shi ya yi imani a kansa. Haka Ubangiji yana karɓar tuba, ba rufe kofar tuba ba sai idan rai ta zo gargara, tun ya zo gargara mutuwa ta zo masa da danganan, to irin wannan ne ko ya tuba tubansa ba zai masa amfani ba, irin tuban da Fir'auna ya yi, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin, sai da ya ji mutuwa ga danganan, ya ji ruwa kawai ya cinye shi, sai ce shi yanzu shi ma yanzu ya yi imani da abinda banu Isra'ila suka yi imani da shi, kuma shi ma yanzu yana cikin wanda suka miƙa wuya suka sujuda. Allah ce a yanzu kuma al'an yanzu kuma bayan ka tabka aikata a baya kuma ka tabbata cikin mabarnata kunta mina rufsidi, saboda Allah ya ce wa laysat at-tawbatu lil-ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil-ladina yamutuna wa hum kuffar, Allah ya ce wa laysat at-tawba, Allah baya karbar tuba ta mutanen da suke ya'maluna as-sayyi'ati suke tafka munanan ayyuka, ta idza hadara ahaduhum al-maut sai mutuwa ta zo tuba dayan su, qala inni tubtu al-an ya ce to ni yanzu na tuba, ya ga mutuwa sannan ce ya tuba, Allah ya ce to wannan ba a karɓar tubarsa. Haka nan wala ladina yamutuna wa hum kuffar, da waɗanda suke mutuwa kafirai su ma wannan sun riga sun tafi da kafircin su sai sun gaba da sakamakonsu, babu kuma maganar a yafe musu. To amma idan mutum bai kai wannan matakin ba, kuma ba a zo lokacin da rana za ta fudo ta mafaɗanta ba, to Allah subhanahu wata'ala yana karɓar tuban bawa inna allaha yaqbalu tawbata abdihi ma lam yughaddir ko hatta yughaddir ma lam yughaddir Allah na karɓar ba tuban bawansa matukar bai shiga gargara saboda haka tsoro shi kadai a cikin zuciya yana bayuwa yana kaiwa zuwa ga yanke kauna da fitar da tsammani saboda haka duk irin laifin da mutum ya yi to ya yadda cewa Allah na iya gafarta masa in ya zo ya tuba kofar Allah a bukati kada ya ji cewa irin mu'amalar da mutane suke wa junansu irin da Allah yake yi musu Allah ba haka yake ba ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ce ya ku wadanda suka wato zaki wajen saban Allah idan asrafu ala anfusihim suka zaki suka wuce iyaka wajen saba Allah wajen cutar da kawunansu Allah ce la taqnatu min rahmatillah kar ku fitar da kauna daga rahmar Allah kar ku cire kauna daga rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah na gafarta dukkan zunubai to duk wani zunubin da mutum zai tuba Allah zai yafe masa Allah zai yafe masa da fir'auna ya tuba ya bi annabi Musa alaihi salam da duk wannan tabargaza da aikai a baya sai Allah ya yafe masa da Abu Jahal ya tuba ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu da cikin manyan sahabbai sai da yanzu da an ce Abu Jahal sai mu ce radiyallahu anhu amma yanzu sai dai a ce la'anallah ya mutu la'ananni ya mutu la'ananni saboda haka yawan sabon mutum ba zai hana Allah ya karbe shi ba matukar dai zai dawo ya tuba ya yi nadama ya cika sharuɗar tuba da ake bukata Allah kofarsa a buɗe take inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'il layl annabi ya ce Allah na shimfiɗa hannunsa da daddare dan mutumin da ya laifi da rana ya zo ya tuba da rana ya shimfiɗa hannunsa dan wanda ya laifi da daddare ya zo ya tuba haka Allah yake kullun ubangiji haka yake wannan wato irin wannan tagomashi ga bayansa to amma Allah ya riga ya kaddara wannan ba zai hana bayin nashi jarki cikin abin da suke to shi yasa ba a san tsoro ya yawa ka duba hadisin mutumin da ya kashe rai 99 ya nemi a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a bayan ƙasa sai aka yi rashin sa'a sai aka nuna masa mutumin da yake mai ibada ne amma jahili yana da yawan ibada ambatan Allah da zikiri da tasbihi da salatin annabi amma kuma jahili ne baya sauraron karatu baya karatu to da aka je aka yi masa tambaya ya yi masa tambaya ya ce ga laifin da ya yi a rayuwarsa da kasurgumin dan ta'adda ne ga irin aikaikar da ya yi amma yanzu fa tuba yake so ya daina sai ji irin laifinsa rai 99 ki kai yanzu Allah ya gafarta maka kai ba ka san ba ta lokacin kake to kawai sai ya ga tunda babu gafara sai cike na dari ya zai ta tafiya da lambar bata cika ba sai ya karasa da shi amma duk da haka bai fitar da rai ba ya sake cewa a nuna masa wanda ya kowa ilimi a garin sai aka yi sa'a wannan karin sai aka nuna masa malamin gaske to da ya je sai ya ce waye sai ya shiga tsakaninka da tuba ba shi ga tsakaninka da Allah ya ce to amma ka je ƙasa kaza akwai mutane suna nan salihai ka zauna cikin su ka bauta wa Allah ya gaya masa haka ne domin wannan zai taimaka masa tuban tashi ta dore domin in ya tuba yana garin ba mamaki a kuma har su tashi ya kuma koma da basa domin tana yiwuwa wasu su gan shi su ci gaba da gaya masa wasu maganganu da ake gaya masa ko wasu sunaye to kuma wannan tsumin nashi ya kuma tashi to amma in yana garin da ba a san shi ba to kaga babu wanda zai tuno masa baya kuma tana yiwuwa a cikin garin da yake akwai abokansa wanda watakila ma akwai wanda su suka sashi wannan hanyar suna nan kuma to in yana nan ba mamaki su ci gaba da farautarsa su kuma mai da shi ruwa amma in ya je garin da babu irinsu garin mutanen kirki to zai tasirantu da mutane shi yasa tuba ya ana son mutum ya tuba tubansa kuma ya dore to a raba shi da waɗanda da yake tare da su suna samun Allah ba zai yiwu yana cikinsu tsamo-tsamo kuma ya ce zai tuba kuma tubar tashi ta yi ƙarko da wahala to amma sai ya bar su sai koma cikin salihai zama da mutane kirki yana tasiri a rayuwar mutum sai sa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma alladhi la yu'minu rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana adruquna idan har annabi Allah ya ce ka hurkurtar da kanka tare da mutanen da suke kiran ubangiji safa da yamma wanda yana da maka muhimmancin zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki zai zaka tasiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-jalisu salih mathalu al-jalisu salih wal jalisu sayyi ko al-jalisu su misalin mutumin da yake zaune da abokin zama na kwarai da wanda yake zaune da abokin zaman da ba na kwarai ba kamar misalin wanda yake zaune da mai sai da tunani sai da tunani ko dai ya san maka ko kuma ka saya ko ka ji danshin ko bai san maka ba ka saya ba dole ne zai bari ka ji danshin dan ba zai iya halaka ba to kaga dai ka karu da shi ta koha ta koka kai to wannan shine misalin mutumin da yake zaune mutanen kirki zai ga dabi'una suke ko su koya masa ko ya gani ya koyaya yayi irin abin da suke yi shi ma ya samu rahota wanda kuma yake zama da mutanen banza kamar wanda yake zama da makeri ne lokacin da yake cikin aikin tsirarsa yana busa zigazigansa to kaga in ma dai ya kona ka in ma ko kuma ka ji wani wari yana tashi kauri da wani yana tashi sauraka dole zai ko dai wani tsatsatsi ya zubo maka ya kona maka riga ko ya kona maka jikinka ba ko kaurin da yake tashi ya dame ka kaga dai ba alheri zama a gurin kuma kai ba kuma kai ba koya za ka yi ba to shi yasa ake son zama da mutanen kirki to shi yasa sai ba ta shawara ya tafi wannan gari domin ya tubansa ta cika haka nan wanda zai zama ragbatan ne kawai shi cikin kwaɗayin yake ba tsoro a zuciyarsa wanda shi baya tsoro sai dai kawai kwaɗayin shi kawai abin da yake kawowa a ransa cewa su a lahira dole ma su samu don abin da ake ba zai yi wa a ce an yi ba su za su ci nan za su ci can a haka yake ɗaukan kansa ko yana jin cewa ko wani ya tsaya masa wanda suke ganin cewa ai wani ya tsaya masa suna tare da shehu ko suna tare da wani abin nan saboda haka yana ganin ko an je lahira ko menene ya yi shehu zai tsaya kakkare shi gaban Allah wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma babu wani tsakanin ku sai Allah ya magana da shi da shi babu wani tantafin ta ba magana da wani yazo ya tsaya har ya ce zai baka kariya ko ya maka lauya babu kai da Allah za ku yi za ku zama to shi ba wanda zai sanya fatar kawai a cikin zuciyarsa babu tsoro to shi ma da wuya ne ya karkace hanya ba domin zai yi ta yin abin da ya ga dama daga ganin cewa shi ya tashi wani abu a gurin Allah saboda ka shi an je lahira ma su ne a gaba-gaba wajen shiga aljanna to shi yasa ake so a haɗa biyu raghabatan wa rahaba kar ka fitar da rai kar ka kuma zama sa ran ne gaba ɗaya ya ce a cikin wannan a cikin ruwayar Bukhari da Muslim bayan ya ce wa fawwattu amri ilayka akwai wa alja'tu dhahri ilayka wa fawwattu amri ilayka akwai wa alja'tu dhahri ilayka kuma na jingina baya na gare ka jingina baya a usul din da suka zo gaba ɗaya na shi littafin alwabil sayyid nuskar da suka zo babu wannan ƙara kila in ka ga anaka an ƙara to shi mai bugun ne ya yi kankan ba ya ƙara amma ba ba al'asalin alwal musayi ba asalin alwal musayi ba kalmar ta faɗi saura kankan ba ci amma ba asalin littafin ba shi dai kawai tunda ya ga ruwayar akwai ko watakila shi ya mahaddace addu'ar sai ya ƙara kuma a ƙa'ida ta ilimi ba haka ake ba sai ka ce ga yadda yake amma akwai kaza a nan da babu ba ka zuwa kawai ka canza masa wani lokaci in aka buɗe a haka sai a yi gyaran gangan amzana sai ya zama da shi ke da daidai kuma ka shigar da naka za ka sai ka je footnote ka je hashiya suka yi bayani cewa ga yadda ka samu a asalin littafin amma ga yadda yake a cikin ruwaya ba da mai karatu sai ya fahimci inda aka sa gaba amma kawai ka bude kai ka zuba naka a ciki to in ana barin haka wata rana kuma wani zai zo ya barna saboda ta nuskar taku ba aiki aka yi mata na ilimi ba aiki ne na 'yan kasuwa وفوت أمري إليك وألجأت ظهري إليك كما نجينا قدام بايانا غريكا أنا أنا نفل دوغرو وانا ذي دوغرة دا أبو يباشي خاء وتكارياتو يكا نجينا بايان سأشكي وانا هنا نونا يا دوغرة دا الله سبحانه وتعالى شكل مرنسا قومي هنا زي yana buƙatar tallafi da taimako daga Allah subhanahu wataala kuma haka bawa yake bawa baya miƙewa ya tafiya yadda ya kamata sai da tallafin ubangiji ko menene naka ba zai yi ba ko kana jin kamar kai kadai kake yi to ba kai kadai kake ba da tallafin ubangiji kake duk wani abin da zaka yi kana buƙatar tallafi da taimakawa da agazawa daga Allah subhanahu wataala shi yasa du'ar mu cikin sallah muke cewa a cikin karatun fatihar mu muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka domin bautar ma ba za ta yi ba idan ba da taimakonsa ba in Allah bai taimaka maka ba to bautar sa ma ba za ka iya yi ba haka abinda kake duk kana yi to taimakon Allah ne yasa kake yasa Allah subhanahu wataala yayi kira akan a dogara da shi tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga wannan rayayyen da baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala لا ملجا ولا منجا منك الا اليك انا تو لا ملجا ملجا بالهمزه منجا كما بالقصر بالقصر هو كما كتي دوكا سكا كلمه همزه كتي ملجا ومنجا شي ناس كيكرا الاستواء على شي سبودا اصل الكلمه منجا تي تو ما سبودا ملجا انت انا ده همزه تو سي سو حد انت ما انت همزه ko ka cire hamzar duka ta zama malja wa malja shine izduwash din daya ta tafi tare da daya ko dai mai hamzar ta tafi tare da marar hamzar ita ma a cire mata hamzar ko kuma marar hamzar ta tafi tare da mai hamzar a dora hamzar a kanta ko kuma daya kai mata hamza daya kuma kai mata qasr ka ce manja in ka ga dama kuma kai mata tanwin ka ce manjan la malja wa la manjan بالتنوين قول القصر دو أنا أقصكو كيني دي آه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا ملجأ باب مفكا ولا مل ولا مل منجأ باب مسعيرة إلا إليك سيزوى غريكا معنى با إند ذاك بورك فكي كقوي وألا با كد إند ذاك جي إن الله يراركوكا كتشيكا قويا haka nan babu inda za ka je ka ce ka tsira saboda mai saboda a ƙarƙashin samaniyar su take kuma a kan ƙasarsa kake tafiya to ka gaya ma ina za ka je inda babu samaniyarsa ko inda babu ƙasarsa in har za ka iya guduwa to sai dai ka fita daga ƙarƙashin samaniyar Allah ka sauka daga ƙasar Allah sannan sai ka iya samun inda za ka tafiya to kaga ko wannan babu to Allah subhanahu wataala shi kadai ne wanda idan ana jin tsoronsa gurinsa ake guduwa duk wani abu in kana jin tsoronsa guje masa kake kai ya zo gurinka amma shi Allah in kana tsoronsa to gurinsa kake guduwa can gurinsa ne za ka samu shi ce fa firru ila Allah ruga zuwa ga Allah saboda ka in ka masa laifi to ka ruga wajensa a yanzu in ka yi wa mutum laifi tsirewa kake a ce wanted ko ai ana neman sa ruwa a jallo ai ta buga hotonsa ya tsire amma shi Allah in kai masa laifi to in kana son ka zauna lafiya ruga wajensa saboda ba inda za ka shi yasa Allah ce fa firru ila Allah ku ruga wajen Allah ku je ku tafi wajen Allah Allah ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar la wazar babu matsera matabbata a wannan ranar zuwa ga ubangijin ka take saboda ka duk inda bawa ya gama rara gefansa gurin Allah dai zai koma Allah ya ce ya ayyuhal insan innaka kadihu ila rabbika kadahan famuraqi ta kai dan adam ne fafutuka ne zuwa ga ubangiji kuma sai ka hadu da shi sauraka duk inda ka je ka komo gurin sa zaka koma sauraka bawa anan yana nuna cewa yana karkashin mulkin Allah ba shi da wani katabu sai da Allah ya dashi la malja babu mafaka wala manja babu matsira minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka ba ya tsire maka sai dai a koma wajenka amantu bi kitabika allazi anzalta nayi imani da littafin ka wanda ka saukar shine alqur'ani nayi imani da cewa saukakken littafi ne daga gare ka kai ka saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kunshe da shari'a da haske bin sa shine zaman lafiya kauce masa shine shiga wahala da lalacewa duniya da lahira nayi imani da wannan littafi ne wanda babu wata barna da take zuwa masa ta gaban sa ko ta bayan sa gaba ɗayan sa gaskiya ne duk labarukan da suke cikin sa gaskiya ne hukunce-hukuncen da suke cikin sa gaba ɗaya adalci ne nayi imani da cewa wannan littafi haske ne rayuwa ce idan babu shi to babu haske cikin rayuwar al'umma idan babu shi to babu rayuwa tare da al'umma shine amantu bi kitabika allazi anzalta nayi imani da littafin da ka sauka wannan imani da littafin Allah yana nufin yin aiki da abin da littafin ya kunsa na karantarwa na shiryarwa na nusarwa na umarni da hani aiki da wannan shine ma'anar an yi imani da abin sannan wa bi nabiyyika allazi arsalta da kuma annabinka wanda ka aiko shine annabi sallallahu alaihi wasallama nayi imani da cewa Allah subhanahu wataala ka aiko da annabi shine Muhammad ibn Abdullah al-Arabi al-Hashimi wanda aka haife shi a Makka ya rayu shekara 13 a Makka yayi hijira zuwa Madina yayi kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala yayi fafutuka wajen kafa addinin musulunci har Allah subhanahu wataala ya bashi nasara nayi imani da abin da yazo da shi nayi musulunci na gaskiya na yarda da sunnarsa zan bi sunnarsa zan yi aiki da sai da kafa wannan shine ba'dar imani da annabin da ka aiko imani da annabin da ka aiko fa in mitta to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zama shine karshen abin da zaka faɗa ya zama shine karshen abin da zaka faɗa ko kuma daga karshen abin da wato cikin karshen abin da zaka faɗa ko da zaka faɗi wasu abubuwa to wanda ya zama yana ciki fa in mitta mitta ala alfitra in ka mutu ka mutu akan gangarewar musulunci wato ka mutu akan musulunci wanda shine asalin halitta da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam saboda haka zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kana wato farifes idan kuma ka waye gari kamar yadda zuwa cikin wata riwaya fa idza asbahta asabta khairan in ka mutu a cikin wannan baccin wannan kwanciyar Allah bai baka damar tashi ba to zaka tashi kan musulunci su malamai suka ce kamar ka mutu akan kalmar la ilaha illallah man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala aljanna wanda duk ya zama karshen maganar sa ita ce la ilaha illallah to zai shiga aljanna wanda duk ya mutu akan wannan to ya mutu akan addinin annabi Ibrahim alayhi salam ya mutu akan musulunci don haka zai shiga aljanna shi yasa a wata riwayar yazo banallahu lahu baita fil janna wanda ya mutu a wannan kwanciyar Allah zai gina masa gida aljanna in kuma ya waye gari lafiya Allah ya dawo masa da ransa ya tashi daga wannan bacci annabi ya ce asabta khairan to ka dace da alkhairi ka samu alkhairi zaka tashi da nishadin ka zaka tashi da karsashinka da taimako da ubangijinka na ubangijinka waj'alhunna akhira ma taqul annabi ya ce ka sanya su karshen abinda zaka faɗa a cikin kamar da Ibn Hajar yake faɗa a riwayar al-Kushmihani cewa yake waj'alhunna min akhiri ma taqul kuma haka yake a wajen cikin al-Mustakhraj na al-Isma'ili da zama na karshen abin da za ka faɗa wato ko da ba su zama su ne na ƙarshe ba tunda akwai wasu azkar da aka shar'anta maka ka yi irin su karanta kula uzai da huwallahu da ayatul kursi to duk dai an san waɗanda ana faɗa su to wannan ma su zama cikin ƙarshen abin da za ka faɗa saboda haka akwai inda ya zo da waj'alhunna min akhiri in aka ce min ya nuna ɗaya daga cikin ƙarshen abubuwan da za ka faɗa wato bayan an nufin cewa in ka faɗe shi ka kulle ba ba za ka karanta komai ba to wannan addu'ar ka ganta yadda take za ka ga cewa kusan ta kunshi duka rayuwar bawa ya sallama ta ga Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da bai bari daga gare shi shi kansa duk ya miƙa komai ga Allah subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin shine abinda hadisin gaba ɗaya yake fassarawa cewa gaba ɗaya bawa ya sallama komai nashi ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake jin cewa nashi ne shi yake da iko da shi ya mai da kansa gaba ɗaya annan Allah subhanahu wa ta'ala sai yadda yayi da shi a ƙarshen wannan hadisi a cikin Fathul Bari Ibn Hajar ya kawo maganar Al-Farabri Muhammad ibn Yusuf Al-Farabri ɗaya daga cikin wannan suka rawaito littafin Sahih al-Bukhari Jami'u Sahih yake cewa ya gudanar da wannan addu'ar akan harshen sa lokacin zai kwanta kawai sai ya gan a cikin bacci an zo masa ana ce masa wa hudu ila tayyib min al-qawli wa hudu ila sirat al-hamid cikin bacci sai ya mafarki wani na karanta masa wannan ayar ce da ya zo kwanciya karanta wannan kawai sai dai ana ce masa wa hudu ila tayyib min al-qawli an shiryar da su zuwa ga magana mai kyau mai daɗi wa hudu ila sirat al-hamid kuma an shiryar da su an nuna musu tafarki madai tafarkin Allah shahidu kaga wannan ru'ya ce saliha Allah yana nuna masa a cikin mafarki cewa abinda ya faɗa magana ce mai kyau magana ce kuma da take kan tafarki na Allah madaukakin sarki sai al-fasl al-thalis fasali na uku shine fi azkar intibahi min an-nawm wanda yake magana akan fikirai na tashi daga bacci idan mutum ya yi bacci kuma ya tashi to in ya tashi nan ma ana son ya tashi da ambaton Allah yadda ya kwanta da ambaton Allah to ya tashi da ambaton Allah galibi ba wanda yake dacewa da wannan sai wanda bakin shi ya saba ambaton Allah saboda haka zai kasance farkon abinda zai furta in ya tashi shine ambaton Allah da zamana abinda za ka fara buɗe rayuwarka da shi bayan tashin ka daga bacci shine Allah ka ambaci Allah kuma ka yi dace ka ambaci Allah din nan akan koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ka bi wata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ka faɗi irin azkar din da yake faɗa babu shakka babu riba da ta kai wannan kwantawa bacci ka tashi daga bacci ni'ima ce daga Allah in Allah ya ga dama sai ya rike ranka to kuma sai ya sake ka sai ka tashi daga cikin bacci to kaga wata ni'ima ce Ubangiji ya maka ya fitar da ran amma ya da maka da kayan ka bai rike shi ba روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل الصلاة Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin samin inganci daga Ubadah ibn Samit sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace man ta'arra min al-layli wanda ya farka daga bacci da daddare fa qala sai yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da kuma abokin tarayya lahu al-mulku wa lahu al-hamdu mulki nashi ne shi kadai yabo da godiya ma tashi da shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa komai alhamdulillah yabo da godiya da kira da su tabbata ga Allah wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata ga Allah wala wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma wala hawla wala quwwata illa billah kuma babu dabara babu wani ƙarfi sai tare da Allah sun matsala sannan ya ce Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta ni au da'a ko kuma ya yi wata addu'a ustujiba lahu sai Allah ya ansa masa fa in tawadda'a in kuma ya yi alwala wa salla ya yi salla qubilat salatu sai aka karɓi sallarsa wannan hadisi yana mana bayanin mutumin da ya tashi cikin dare wato yana bacci sai ya farka ko da gari bai waye ba bai zo tashi gaba ɗaya ba amma dai ya farka to sai annabi ya gaya masa me zai fada kuma ga wata falala da in yana son ya ribace ta to gata annabi ya ce man ta'arra min al-layli wanda ya farka daga bacci da daddare fa qala sai ya ce la ilaha illallah ci babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu wannan kalma ce ta tauhidi da zamu ga ta kunshi bangarori biyu kore bauta daga wani ba Allah ba kore cancantar wani ya zama abin bauta ba Allah ba sannan tabbatar da cancantar bauta ga Allah shi kadai la ilaha shine kore wani abin bauta kowane ne shi babu shi Allah ne kadai abin bauta na gaskiya illa Allah shi kadai ne abin bauta na gaskiya saboda haka bangarorin nan guda biyu su suke haduwa su yi kuma da kalmar shahada wahdahu tabbatar da bangaren wato isbat ne kuma akwai annafi wal isbat akwai annafi shine la ilaha ka kore dukkan wani abin da ake bautawa a duniya ba Allah ba sawa'un wani abin nan wasu mala'iku ne ko annabawa ne ko salihai ne ko gumaka ne ko wasu abin nan wasu kwamfamai ne ko ba menene da ake bauta ba Allah ba to da kace la ilaha illa la ilaha ka kore su ka nuna babu su dukkan su na ƙarya ne ba na gaskiya bane da kace illa Allah ka tabbatar da Allah bauta shi kadai to kaga kalmar wahdahu tana ƙara tabbatar da janibin tabbatarwa ne shine janibin illa Allah la sharika lahu kuma tana ƙara tabbatar da janibin korewa can la ilaha da ka fara faɗa don haka da kace la sharika lahu ka ƙara ƙarfafar wannan bangaren ne na cewa ba shi da wani abokin tarayya duk wani abin da ake rayya cewa abokin tarayya ne ƙarya ake yi ba abokin tarayya Allah ba to wannan ita ce mafi girman kalma da aka taɓa yi a halittu gaba ɗaya da ita sama da ƙasa ta tsaya lahul mulku mulki nashi ne shi kadai ma'ana shi ke da cikakken mulki duk wani mulkin da ba na Allah ba to tauyayye ne na kasashe ne cike yake da matsaloli wanda kuma kowa ya san da haka dukkan abin da kake ji kana da mulkinsa ko wani yake ji yana da mulkin wani abu to tabbas wannan mulkin yana cike da tawaya mulkin Allah ne kawai cikakke walahul hamdu yabo da godiya da kirari dukkan wata sifa ta yabo dukkan wata sifa ta godiya Allah ne ya fi cancanta ta idan akwai wanda za a yabe shi to Allah ya fi cancanta a yi ma wannan yabo saboda haka shi ne ya cancanci yabo a duniya da lahira walahul hamdu fi ula wal akhir shi ke da yabo a duniya shi ke da yabo a lahira a yabe shi a nan a yabe shi a can wa huwa ala kulli shay'in qadir ko mai iko ne bisa komai babu abin da ya fi karfinsa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da ikon kowa da komai alhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata ga Allah to anan a riwayar akwai wala ilaha illallah a daidai nan akwai wala ilaha illallah bayan wa subhanallah sai wala ilaha illallah sannan wallahu akbar haka suke guda kalmomin guda hudu alhamdulillah subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar amma a usul asalin littafin alwabil sayyib babu wannan ba ma na san an ƙara musu a ruwayar akwai kalmomin guda hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih muslim hadithin samura ibn jundub ahabbul kalam ila allah arba'un la yadurruka bi ayyatihunna bada'ta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar annabi yace allah abin nan annabi yace maganar da allah ya so hudu ne kuma babu matsala da kowace ka fara la yadurruka bi ayyatihunna bada'ta da kowace kalma ka fara ba matsala sune annabi ya faɗa alhamdulillah subhanallah wallahu akbar wa la ilaha illallah ko alhamdulillah wa subhanallah wallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ki kowace kana ya fara da ita to wadannan sune ahabbul kalam ila allah magana da Allah ya fi so a ciki akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sifofin yabo gaba daya da kuma tsarkake ubangiji subhanahu wataala daga dukkan wata tawaya shine kalmar subhanallah abinda take nunawa duk wani da kasa duk wata tawaya to ubangiji subhanahu wataala ya ne ba ya tsarkaka da gareta ba a sifanta Allah da kowace irin sifa ta tawaya ko ta nakasa wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma duk wani abin da ake ganin shi da girma to girman Allah ya fida shi wala haula wala quwwata illa billah wannan kalma ce ta isti'ana kalma ce ta neman taimako ba wai kalma ce ta bakin ciki ba wasu suna fadar ta in musiba ta samu in musiba ta samu wala haula ake cewa inna lillahi ita la haula kana fadar ta in kana son kai wani abu kana son Allah ya taimaka maka kansa to shi ake fadar la haula kalimatu isti'ana ce wa laysa kalimatu istirja istirja wa babu alladhi idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ita la haula wala quwwata kalma ce ta neman taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala ka tunkari wani abu kana son ka samu taimakon ubangiji to shine zai ta yawaita fadar la haula wala quwwata illa billah to amma saboda rashin sanin ma'anarta idan mutum wani abu garan ya ce la haula la haula babu wata dabara ba kada wata dabara taka ta kanka duk dabararka in baka samu daga taimakon Allah ba ta banza ce saboda bawa lokacin da yace la haula yana kakkabe duk wata dabara duk wata dabarar da yake jin yana da ita anan yana kakkabe ta yana cewa Allah ba ni da wata dabara wala quwwata ba ni da wani karfi duk karfin da yake ji yayin da yace wa Allah la quwwata yana gaya wa Allah shi fa ba ni da wani karfi illa billahi sai tare da Allah Allah subhanahu wataala shine zai sa dabarar nan tashi ta yi amfani karfin da nashi ya amfana amma in yace dabarar sa zai fake da ita da karfin sa zai yi tuciya da shi to sai Allah ya kyale shi karshe dabarar tashi da karfin nashi ba za su amfane shi ba saboda haka yayin da bawa ya faɗi haka to ya zubar da dukkan wani makaman sa ya nemi taimako ne daga Allah shi kare to sai ubangiji subhanahu wataala sai ya karfafe shi kuma ya bashi dabarar da za ta yi amfani shi shine ba dar fadar kalma ita ce kalmar da annabi ya ce kanzun thumma qala sannan bayan mutum ya faɗi haka bayan ya tashi daga bacci ya faɗi wannan azkar din thumma qala allahumma ighfir li sai bawa ya daga hannu ce Allah ka gafarta min au da ko kuma ya addu'a ko ya ce Allah ka gafarta min ko ya roki wani abu a daidai wannan lokacin ustujiba lahu annabi ce sai a ansa masa wato kaga kenan wannan yana daga cikin wuraren da ake ansa addu'a in ka farka daga bacci ka faɗi wannan azki kira da kai addu'a to yana daga cikin gurin da ake sa ran ansa addu'a cikin sa fa in tawadda in ya mai kokari ya miƙe yayi alwala wa salla ya salla ko raka'a biyu ko raka'a uku gurgurdan abin da Allah ya kore masa ko bilat salatu sai ka karbi sallarsa wannan falala ce kai abin da Allah zai ce an karba Hasan al-Basri yana cewa da ya san Allah ya karbi sujjadarsa daya to da ba karamin dadi zai ji ba da ya san sujjada ɗaya ba sallar duka ba sujjada ɗaya cikin sallarsa da yake Allah ya karba to ba karamin dadi zai ji ba saboda mai saboda Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah to in har an karba kenan yana cikin masu tsoron Allah to shi wannan shine wato abin farin cikin nasa a ce an karbi aikin sa to kenan ya shiga cikin masu tsoron Allah don Allah cewa yana karbar aikin masu tsoron Allah to anan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan yayi alwala ya salla ko bilak salatu sai aka karɓi sallarsa a za mu tsaya anan lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ya wulada abinda muka yi kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh